تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu 17 ga watan Al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448, kuma 2 ga watan 7 2026 a wannan majalisi namu na tafsiri, tafsirin Al-Qur'ani mai girma kaman yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci, kuma a irin wannan rana, kuma a wannan masallaci namu jami'u sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Littafin da muke amfani da shi na tafsiri shine Raddul Adhan ila Ma'ani al-Qur'an, na babban malaminmu al-Sheikh al-Qadi Abubakar Mahmud Rumi alayhi rahmatullah ta'ala. Kuma muna cikin suratul Baqara, sai tattaka bana nan Allah ya saka wanda ya rike majalisin da alkhairi. Sannan kuma satin da ya wuce ba a yi karatu ba, duk da ina nan saboda azumi da aka yi. Allah ya karɓa. Wannan zai zama majalisinmu na 116 da izinin Allah, kuma za mu tashi aya ta 215. فدن الله سبحانه وتعالى ديكي شوى يسألونك ماذا ينفقون. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
الحمد لله الله خيرا. ما لي من الشمتلة أجمد ولا آية. يجي والمجتمع الإسلامي فيه أقوياء وأغنياء. الأمة المسلمة أتكنت أقيمتا لتك ما سكر فيه كما ما سوى داتا، ورؤفاء وفقراء سنة أقيمة سروني كما ما ستلوج. أكا الله تعالى يهلك شي ون الدنيا، كما الأمة المسلمة بتصابع ون الأبي أربع. Wannan ɗabi'ar ta sunnar Allah cewa ya halicci wasu suna da ƙarfi da mawadata a cikinsu, wasu kuma suna da rauni kuma matalauta ne mara tashi. Haka Allah madaukakin sarki yayi, kuma ya faɗi hikimar haka: walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan من فضة ومعارج عليها يظهر ولبيوتهم أبواب وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. توأتشن سيتي ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. ألا يا أحد الشي متاني وتصنع دشي وصباس دشي، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية سبود وصو سرك وصو أمطيا masu mutu hijima. Kuma nasu bin nasi min hadirin wa badiyatin ba'dun li ba'din wa illam yash'u khadara. Mutanen binni da na ƙauye da mawadata da talakawa, sashin su da sashi ko ba su sani ba suna wa juna hijima ne. Mawadaci mai dukiya ne yawa yana da buƙata a wajen talaka, talaka yana da buƙata a wajen mawadaci. Shi shi yasa a ka'ida idan ka dauki ma'aikaci ya ma aiki kana da company shi kuma ka dauke shi a matsayin karamin ma'aikaci wato employee kai kuma kai ne employer to dukkanin ku hidima kuke wa juna in ka ce ba hidima kai wancan yake maka ba kuma ba ka da bukatar ta to kai wa kanka aiki in ka bude company kace anta mustaghnin an kulli muwazzafi kace kai baka bukatar ma'aikaci sai da kanka za kai komai in masa kashi da kanka za ka rika samar da audiga kai za ka rika yi odar ta kai za ka rika sa ta a inji ai kadi kai za ka sa ta a zabi kalar da za a sa a tamfar da za a fitar ba za ka iya ba ba'du li ba'du wa in lam yash'u khadam kaga shi ne wannan yahtaju du'afa'u ila al-musa'adati ma sarauni suna da buƙatar taimako min qibali al-aqwiya'i daga bangaren mawada masu karfi wa yahuffuhum al-islamu ala tilka al-musa'adati at-tatwi'iyyati shi kuma musulunci yana karfafar mawadata masu karfi akan wannan taimakon na tatawwi wato taimakon da ba a tilasta musu ba su sa kansu zuciyarsu ta tsarkaka shi wannan taimakon ziyadatan ala alwajibati allati urifa qadruha wannan taimakon da musulunci ya karfafa mawadata ji wa masu talauci matalauta to ƙari ne a bisa abinda aka duwa musu na wajibi na zakka shi yasa akwai hadisi inna fil mali haqqan siwa zakati lallai akwai wani haƙƙi a cikin dukiyar mutum bayan ya fitar da zakka inna fil mali haqqan siwa zakka lallai a cikin dukiya akwai wani haƙƙi bayan zakka to shine wannan al huquq at tatwi'iyya ko al huquq at tatawwu'iyya ko al huquq at tabarru'iyya haƙƙoƙa da shari'ar musulunci ta sa su kai ne ake son ka tsarkake zuciyarka shari'a ba ta ce ga gwagwadon abin da za ka fitar na taimakon ba a'a kai ne ka duba abin da za ka iya yi kai ka kalli mutanen da suke gefenka waɗanda musamman waɗanda wannan ayar za ta lissafa ka ba su gudunmuwa ka taimake su in kai wannan na farko za ka samu inshirahu sadr za ka samu wankewar zuciya duk mutumin da ke taimako kullum cikin farin ciki yake sannan na biyu za ka samu aljaza'u min Allah Allah zai baka sakamako sannan na uku za ka samu almuhabbatu min alkhalq almunfaqi alaihim wanda kake ba ta din nan Allah zai sa su soka kwarai da gaske sannan na hudu zaka samu himayatun min Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai baka kariya daga duk abin da kake yi sakamakon wannan taimakon da kake yi to bayan wancan wajibin da aka dora wanda allazi urifa qadruha wanda an san gwagwadon abin da aka ce abada idan zakka ce ta kuɗi tsaba an san abin da za a fitar an san misali sai ya kai kaza sannan kuma sai aka ce za ka ba da ne za ka ba da 1/40 ɗaya cikin 40 ke za ka ba da nisfu abin nan ubul ushr za ka ba da wannan sannan idan zakka ce ta noma to an san abin da za ka ba da shi ne za ka ba da ushiri wato 1/10 sai kuma dabbobi su kuma sun bambanta tsakanin raƙuma da shanu da tumakai da awakai to bayan wannan to shari'ar musulunci kuma ta karfafa mawadata a cikin mabiyanta cewa su zama masu fidda dukiya suna yin taimako domin zakka tilace aka dora wa mutum ya yi kuma an faɗi irin mutanen da ake ba Allah ta'ala ya ambaci jinsin mutane guda 8 su ne ake ba wa zakka to akwai kuma sauran mutane su kuma waɗanda za a kalla a yi musu kyauta da sadaka na tadawwu'i wato na sa kai ba na tilasta ba. Wa min ayyi jinsin min al-mali takunu, sannan kuma da wani irin jinsi ne, a cikin wani jinsi na dukiyar ne za a yi wannan sadaka? Duk an riga an faɗi sadaka ta wajibi, wato zakka. Wa amma al-musa'adatu bit-tatawwu'i fa la yuqayyiduha an-nass, amma sadaka kyauta da mutum zai bada dan Allah dan sa kansa ba na tilas ba, to wannan ba su da kaidi, ba a yi musu da baibayi an ce ga abin da mutum zai bada ba. Idan ka ji an taskata an iyakance an ce ga abin da za a bada, to nan ana magana ne fi infaqil wajib, a bayarwa ta wajibi ita ce aka iyakance, aka ce ga abin da za a bada kuma sai ya kai kaza, ba a ce duk wanda yake da dan kaza ba to sai ya bada, a'a, mawadata. Wa anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim, Allah ya wajabta wa musulmai zakka wadanda suka mawadata, za a karbi wannan dukiyar daga hannun su su mawadatan, wa turaddu ala fuqara'ihim, sai a ba wa mabukata. To wannan kaje zakka ce ta wajibi. To bayan wannan zakkar ta wajibi, musulunci kuma ya karfafa mawadata cewa su kalli waɗanda suke marasa shi, waɗanda suke da ƙarancin samu, su ba su gudunmuwa su taimake su. To wannan ayar akan abin da za ta yi magana a kai kenan. Shi ne sai Allah maɗaukacin sarki ya ce yas'alunaka, suna tambayarka. Malam ya ce ya Muhammad ay ya nabiyallah ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, sahabbanka suna tambayarka. Wannan shi ne wuri na biyu a cikin wannan surar da aka yi tambaya. Kaga can baya akwai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, nan gaba kuma za mu samu wasu tambayoyin. Wa yas'alunaka madha yunfiquna qulil afu, kafin nan yas'alunaka anil khamr wal maitir, kafin nan yas'alunaka anil shahril haram qitalin fi, can gaba kuma wa yas'alunaka anil yatama qul islahun lahum khair. Wannan yana nuna mana halaccin tambaya a musulunci. Shi yasa Allah ta'ala ce wa amma sa'ila fala tanhar, wanda ya tambaya kaka daka masa tsawa. To amma wannan tambaya kuma tana da ladabba, akwai ka'idoji da dokoki da shari'ar musulunci ta sa na tambayoyi. Shi yasa ake ruwaitowa daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, yake cewa ma afqaha ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yace ina mamaki kayi mamakin irin fiqhun da sahabbai suke da shi. Ma sa'alu rasulullah sallallahu alaihi wasallama illa 13 su'alan, shi ba tiwa manzo Allah kuma tambaya ba sai tambayoyi 13. To waɗannan tambayoyin guda 13 malamai suka ce su ne wanda Al-Qur'ani ya ambata. Yawwa, shi Abdullah ibn Abbas abin da yake nufi kenan, amma ba ana nufin tsawon zaman sahabban manzo Allah sallama da shi tambayoyi 13 suka mata ba. Ko a cikin hadisai za ka iya samun tambayoyin da aka yi manzo Allah sallama sun fi dubu. Wani da gaske, wani ya zo wajen manzo Allah sallama ya ce ayyu al-islami khayr, alaysa su'alan hadha, ko su'al ce wani musulunci ne yafi. Wani ya zo ya ce ayyu an-nasi khayr, sai manzo sallama ya ce khayruhum anfa'uhum. Wani ya zo ya ce ayyu al-amali afdalu, manzo sallama ya ce imanun billahi wa jihadun bi fi sabilillahi wa birrul walidayni. Kaga duk tambayoyi ne. To amma abinda sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake nufi, kamar yadda malaman mu suka fassara, yana nufin tambayoyin da Al-Qur'ani ya ambace su, kuma ya ambace su da sigar tambaya. Tambaya ta sa'ala fi'ili madhi, wanda ya riga ya wuce, kamar can da muka buru wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a, kamar nan da aka sa shi a matsayin fi'ili mudari, wato aikin da ke ci gaba aikin da yanzu ake yin sa kuma yana fa'idantar da ci gaba yace ne yas'alunaka madha yunfiqu kamar yadda yace wa yas'alunaka anil mahyid wa yas'alunaka anil yatama yas'alunaka anil shahril haram qitalin fi yas'alunaka madha yunfiquna qulil afwa kaga dai an sa shi a matsayin mai mubari sannan akwai tambayoyin da kai tsaye ba sahabbai suka yi ba kamar misali sa'ada sa'ilun bi'azabin waqi' sai Allah ta'ala ce lil kafirin laysa lahu dafi' kaga tambaya ce ta kafirai haka tambayar yas'aluka an-nasu 'anil sa'ah yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha kaga tambayoyi ne waɗanda suke na kafirai sannan akwai inda suka yi tambaya amma ba a ambaci cewa tambaya aka yi ba kamar yadda ne tambaya ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace unsub lana rabbak ce ka faɗa mana nasabar ubangijinka waye baban shi astaghfirullah shine sai Allah ta'ala ya saukar da qul huwallahu ahad a ciki aka ba su amsa aka ce lam yalid wa lam yulad bai haihu ba kuma ba a haife shi ba shi Allah ba haihuwar shi aka yi ba sannan bai haifa ba to wannan shi ne sa'alunaka madha yunfiqu me za su bada wannan lafazin madha din yana ɗaukar abu biyu madha yunfiqu me za su bada sannan wa za su ba sai aka faɗa mana waɗanda za a ba a gaba kuma za a faɗa mana abin da za a bada sai ya salu na kama za yun fi ƙun ulma an faƙtun min khairin falil walidai ne kaga an faɗi waɗanda za a ba kenan almun faƙo alaihim kenan lafazin yun fi ƙun shi ma an mun lura ina jin shi ne wuri na uku da aka yi magana infaki a cikin wannan sura akwai a farkon sura abin nan zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin zaka ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga yunfiquna sannan kuma can sai aka zo aka ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahtimu inna allaha yuhibbul muhsinin to sai kuma nan yas'alunaka madha yunfiqu alladhi yunfiqunahu suna tambayar ka game da abin da za su bada yawwa idan aka ce al-infaq shine ikhrajul mal ma'a istihlakihi fi haja idan aka ce al-infaq shine fitar da dukiya da kuma batar da ita dukiyar wato kashe ta a wata bukata shine ake ce masa infaki shine al-infaq shi yasa malaman mu na zauri sai su ce mana ciyarwa in sun tashi fassara al-infaq sai su ce ciyarwa wa anfiqu fi sabilillahi kuma ku ciyar a bisa hanyar Allah kaga ciyarwa to nan sun dunkule mana fitarwa ce da kuma batar da dukiya amma fi haja a cikin bukata to shi ne ake cewa al-infaq to nan suna tambayar ka shi ne sai ma da ya ce wasa'ilu amr ibn al-jamuh radiyallahu anhu wasu malamai suka ce mai wannan tambayar shi ne sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amr ibn al-jamuh wanda aka kashe shi a yakin Uhud dan uwan Abdullah ibn Haram baban Jabir ibn Abdullah al-Ansari wasu suka ce shi ne amma sanadin wannan kaulin yana da rauni malai ce wa kana shaykhan zamanin shi Amr ibn al-Jamuh suka ce dattijo ne shi mai dukiya fa sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma yunfiq ya tambayi manzon Allah kuma me zai bada me zai fitar na dukiyar sa ya bada wa ala man yunfiqu sannan kuma wa zai ba kun ga shi ne amma wannan sanadin sa na da rauni ya Imam al-Wahidi ya ambace shi a cikin asbabun nuzul to amma dai sanadin sa na da rauni shi yasa al-Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin ƙwarewarsa da yazo kuta-kuta bai kalle shi ba sai bai kawo wannan asarin ba bai kawo shi a matsayin sababin sauka wannan aya ba sai ya ce wasa'iluna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masu tambaya su ne sahabban annabi su ne suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma da yunjiku kuma gashi an sa shi a sigar ne a sigar jami'i yas'alunaka ga wawul jama'ati da ma da yunfiquna wawul jama'ati yana nuna ba mutum da ya tambaya ba ke so daga ba Amr ibn al-Jamuh yi wannan tambayar ba sahabban manzo Allah kuma suka yi wannan tambayar to ya tun yi wannan tambayar ma da yunfiqu me za su bada na dukiyarsu to shine muka ce kun ga a wannan bayanin da malam yayin ya kawo cewa Amr ibn al-Jamuh yi tambaya abu biyu tambaya ta kunsa ma za to maza allazi yunfiquna sannan wa ala man yunfaqu shi yasa shi al-infaq din yana da shar yana da rukunai hudu ne akwai al-munfiq akwai al-munfaqu fihi sannan akwai al-munfaqu lahu ko alayhi sannan kuma sai al-munfaq al-munfiq wanda zai bada dukiya waye kenan shi shine al-ghani mawadaci al-mutatawwi' ar-raji rahmat rabbihi wa jazaa'ahu me fatan ya samu rahama Allah kuma wanda yake fatan Allah ya bashi lada shine al-munfiquna ke al-munfaqu fihi ko aminhu abinda za a fitar din huwal ma dukiya sannan sai al-munfaqu alayhi wanda za a ba din kaga shine wa shine al-muhtaj mabukaci amma anan aya za ta lissafa wasu sannan sai al-mukhraju sai abinda za a fitar din yawa abinda za a fitar abinda za a fitar huwal khair shine alheri saboda haka kauli rajihi sahabbai ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za su fitar na dukiyar su sannan in sun tashi fitarwa wa za su ba in sun fitar eh wa za su ba kuma sahabbai sun yi wa manzon Allah kuma irin waɗannan tambayoyin Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu mutum ne mawadaci mijin mamar Ana Abu Talha al-Ansari yana da wata makekiyar gona ta lambu wacce take cike da bishiyoyi sannan tana da wata rijiya mai dadi ana ce mata Bayraha to wannan gonar ne wannan rijiyar mai ruwan dadi a cikinta kuma ga ta a tsakiyar birni domin tana fuskantar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama yakan shiga gonar ya sha ruwa kuma ya ci da dino da ƴaƴan marmari da suke cikin wannan gonar Abu Talha al-Ansari sai Allah ya saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu lan tanalul birra ba za ku samu nagarta ba ku zama bayin Allah mutanen kirki Allah ya yabe ku ya yi murna ya farin ciki ya gode muku a bisa abinda kuka aikata hatta tunfiqu mimma tuhibbu hatta kun bada kun fitar da dukiyarku kun bada wacce kuke so ku fitar daga cikin abinda kuke so shikenan da aka saukar da wannan aya Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu yajita kawai sai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ka san ba dukiyar da nake da ita wadda ta kai min tsadar Bayruha ya ma'aikin Allah ne kashe umarta ta in yi da ita wannan ma ce ke gonar me kake umarta ta in yi da ita sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi'ta habbatta aflaha waja'altaha sadaqatan li al-aqarib, ce ina baka shawa kai hubutinta kai waqafi kai waqafinta, amma waqafin da zaka yi kai al-waqfu al-ahli kai wa danginka waqafinta da waɗanda za su gaje ka da waɗanda ba za su gaje ka ba in ka mutu, to duka su ci gajiyarta kuma su ci gaba da cin gajiyarta bayan ka mutu. Wannan shi ne al-waqfu al-ahli ko al-waqfu al-rahimi, shi ke nan Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu faja'alaha sadaqatan, shi ya sanya ta ta zama sadaka hubusi waqafi ga danginsa. Har Anas radiyallahu anhu da ya rawaito hadisin ya ce ni ina cikin dangin amma ba a sa ni a ciki ba. Amma Anas daga baya Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dukiyar da tafi Bayruha, Allah ya ba shi gona, gonar da a shekara so biyu take mai dabino a irin wancan lokacin. Ka ga mu a wannan zamanin a irin tsatsuba da ake da ita ta kimiyyar zamani, ka ga yanzu ba wani abin ban mamaki ba ne a ce ga dabino yana yin ƴaƴa so biyu a shekara. To su a wancan lokacin irin dabinon da in mutum ya shuka to ba ya shuka wa ƴaƴan shi ba ne ba, ƙila sai tsatsansa mataki na huɗu sannan za su ci irin tsohon dabinon da. To Annabi sallama ya yi wa Anas addu'a ya ce Allahumma barik lahu fi malihi wa ahlihi, a wata riwaya ya ce Allahumma kassir malahu wa waladahu, ya Allah ka yawaita ƴaƴan Anas, ya Allah ka yawaita dukiyarsa. Diyarsa Aminatu bintu Anas ta ce sai da muka kirga ƴaƴa da jikocin Anas waɗanda ya rufe suka riga shi rasuwa sun fi ɗari, banda kuma sauran masu rai, ka ga shi ne wannan. To saboda haka nan ka ga masu tambayan nan ba mutum ɗaya ba ne, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke masa wannan tambaya. Sannan Umar radiyallahu anhu, sayyidina Umar shi ma yayi irin haka, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da gonar da ya sama ta Khaybar da aka yakin Khaybar a shekara ta 7. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayyanka wa sahabbai gona, aka yi wa abin da ake cewa taqti'i, aka yayyanka wa kowa gona gonar shi ce. To sai sayyidina Umar ya zo ya ce ya ma'aikin Allah, ka san ban taɓa mallakar wata dukiyar da tafi tsada a wajena kamar gonar nan da ka yanka min ka ba ni ita a Khaybar ba, ya ma'aikin Allah ne kake umarta ta da ita. Shi ma ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wa danginka sadaka, kai musu hubusi. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya hubusi wannan gona, kun ga shi ne wannan. To shi ne sai Allah zai ba mu amsa tambayar da sahabbai suka yi mana, suka yi a makwafinmu, suka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma za yunfiquna, sai Allah ya ce qul lahu, Allah ta'ala ce ka ce musu. Aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni cewa ya ba sahabbansa amsa da suka tambayi ma za yunfiqun, me za su ba da na dukiya, sannan wa za su ba. Sai Allah ta'ala ce ma anfaqtum min khairin, ma anfaqtum, duk abin da kuka fitar za ku ba da shi, min khairin na alheri, kaga ba sharri ba. Khairin nan wasu malamai sun fassara ainin mali, kamar can da Allah madaukakin yake cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid, kamar yadda yake cewa kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyyah lil-walidayn wal-aqrabin. To khair suna ne na dukiya, wannan na cikin falalar dukiya. Allah ta'ala ya kira ta da al-khair al-hayr, shi kuma lafazin al-hayr a shari'ar musulunci baya daukar mummunar ma'ana, duk inda kaji an faɗa al-hayr to abin yabo ne, ba ma a dukiya. Ita dukiya ba ta zama alkhair sai idan an yi amfani da ita a cikin alheri, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal malu salihu lirrajuli salih, madalla da dukiya ta gari ta alheri kuma ta fada hannun mutumin kirki, za ka ji abin arziki ma dukiya da aka nema ta halal kuma Allah ya bada ita a hannun mutumin kirki. za ka ga yadda ake sarrafa dukiya mala, amma dukiya ta fada hannun mugu to an samu matsala. Jarabawa ce, jarabawa ga mugu, sannan kuma jarabawa ga al'umma. Allah shi kyauta. To shi ne nan kul ma anfaqtum min khairin, duk abin da kuka bada, kuka fitar, kuma kuka bada shi na dukiya a matsayin alheri, mala ya ce bayanun lima, da aka ce min khairin to bayanin ma din ne, ma duk sai aka ce min khairin na dukiya. Kaga ana fassara mana din, ana fassara mana ita ma din abinda tuqalu lil qalili wal kathir, domin lafazin ma ana amfani da shi a abu mai yawa, kuma ana amfani da shi a abin da ya kasance kadan. Tuqalu lil qalili wal kathir, ana amfani da lafazin ma abinda, shi yasa a wani wajen can ai Allah ta'ala ce wai abinda lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, tace wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Kaga min shay'in nan kuma sai aka ce ne min khairi, al khair min mal, can kuma min shay'in min al mal, duk abinda kuka bada na dukiya ko mun kankanta sa ko ne yawa. Kaga nan ana nufin tsau, ba a iyakance ba, ba a iyakance abinda za a bada ba. Shi yasa a wani wajen sai Allah ta'ala sai ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha li yunfiq zu sa'ati, mawadaci ne yalwa ya bada min sa'atihi a cikin yalwarsa. Wani kandamuwa yake sai ka ji wani an ce ya dauki biliyan kaza ya bada, kuma koge zau, saboda akwai abin da yawa. Kaga li yunfiq zu sa'atin kenan min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu, wanda kuma aka tauye masa a samunsa bai kai na wancan ba, to shi ma fa yunfiq mimma ataahu Allah, to ya bada daga cikin abin da Allah ya bashi. Falyunfiq, ya fitar, ya kyautar, ya sadakar, mimma ataahu Allah, daga cikin abin da Allah ya bashi. Shi yasa a musulunci daga cikin khasa'isu al-infaq al-islami, daga cikin sufufi na bada dukiya a musulunci, la yaqillu wa la yaqtu al-munfaq, da abinda za a bada baya karanci baya yawa, baya karanci baya yawa. Li yunfi qa'ida ita ce li yunfi sa'atin min sa'atihi. Shi yasa idan kana da dari aka ce a bada, ka iya ka kasa iya cewa ko da naira biyu, sai naira daya, ba 1% ba kenan, naira daya a cikin dari 1% kenan. Lokacin da ake da naira a Najeriya, sai kana da naira dari sai aka ce a bada gudunmuwa, ko kuma ga wani mabukaci sai ka kasa cewa naira daya ka bashi, ka ce a ai sai kana da dubu ko sai kana da dubu goma. To idan dubu ɗayan ta zo ko dubu goman ta zo, wallahi ba za ka iya bada kotisi ba, saboda ta'awwatul bukhla. Yawwa, ka saba da ruwa. Yawwa, mutumin da ya saba da ruwa yana da kaɗan, to ko ya samu mai yawa ba zai kyauta ba. Yasa wannan ka'ida ce ta shari'a, li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi, kuma ka'ida ce kulliyya, ka'ida ce da ta gane, ka'ida ce kulliyya, ammat jami'al infaq, ammat jami'a anwa'il infaq, duk abin da na asa hannu ne a cikin aljihu a fitar abada, to wannan ka'ida ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi. In an zo ana magana mawadaci ya bada gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na yawa, kai ruwa, ya mallaki biliyoyi, to kai ya riƙa sadaka irin ta miloniya, domin shi biloniya ne. Sannan shi ya mallaki dubbanni ne na ɗaruruwa, miliyoyi kai miloniya ne shi, to kai ya riƙa kyautar irin waɗanda suka mallaki dubbanni na ɗaruruwa. kai haka a aliyun fiq zu ta'atin min sa'ati Allah ya ganar da mu shine sai Allah madauki mana ya cigaba da ce mana wa fihi bayanu shay'il munfaqi alladhi huwa ahadu shiqai su'ad a cikin wannan kuma akwai amsa da bayani a game da ɗaya daga cikin bangarorin guda biyu na tambayar da aka yi ai mun ce da aka ce ma za yunfiquna tambaya da yake ma za yunfiqun ai alladhi yunfaqu sannan walladhi yunfaqu alayhi me za a fitar wa za a ba in an fitar to yanzu anan an ba mu amsa daya wa ajaba an al-masrifi alladhi huwa ash-shiqqul akhar nan yanzu an ce min khairi duk abin da za ku fitar na dukiya ba a la yaqil wa la yaqtu bi kan kadan bai yawa to kaji an ba da amsa ma za yunfiqun فكأن الله تبارك وتعالى يجيب عن هذا السؤال فيقول لعباده أنفقوا القليل وأنفقوا الكثير حسب سعتكم وحسب قدرتكم وحسب جناكم أما ألا أنا بام أمثالنا شواء بمطورة وقوة شواء جاء أبن ذي بادا تيل سواء دكتن دمية ودكتن سباء رينا amma abin da ake bukata kai ka bi tsoron Allah a matsayinka na mawadaci to ka bada daidai wadatarka kai kuma wanda baka da wadata kaka ce to ai ni ban da komai a'a kaka ce baka da komai kana da shi ka bada abin da Allah subhanahu wataala ya baka daidai gwagwadon iyawarka to kun ga wannan kenan to shi ko ita kuma tambayaran tambaya na biyu shine ma lai ce wa ajaba anil maqrifi sai kuma Allah ya bada amsar wa za a ba sai aka fada bi tasri alladhi huwa shiqul akhar wanda kuma shine ɗayan bangaren tambaya malai yana so ya ce mana a cikin ayan nan an bada amsoshin duka biyu an bada amsoshin tambaya wacce ta kasance mai harshen dabu kamar tambaya ce amma mai adaba wanda ake yi a aji duk wanda yake yake haka ilimi ko yayi ya san haka ko akan yi tambaya dai amma sai a ce mai aya tana da tambaya a da ba to an ba mu amsar a me za mu bada abinda za ku bada ku kadan ku mai yawa ku bada gwagwadon abinda Allah ya ba ku wa za mu ba kenan to ita kuma wannan amsar ita ce sai Allah madaukakin sarki sai yace falil walidai iyaye guda biyu iyayen mutum guda biyu suna cikin waɗanda ake bukata bayan ka fitar da zakkarka to su kuma su ne suka fi cancanta ka kyautata musu abadawa iyaye guda biyu kar ku manta aya tana magana akan as-sadaqatu at-tatawwu'iyya yani al-infaqu at-tatawwu'i ba al-wajib ba wajibi ake magana ba bayan mutum ya sauke wajibin da ke kan shi na dukiya to waɗanda kuma yafi cancanta kyautatawa falil walidai wasu malaman tafsiri magabata suna ganin wannan aya an goge ta suka ce aya ce da aka goge hukuncin ta domin an saukar da ita ne qabla inzali ayati zakka kafin a saukar da ayar masarifin zakka kenan abin nan innama sadaqatu lilfuqara amma malamai suka ce wannan magana ba haka take ba ba a goge wannan ayar ba tana nan waccan ayar ta innama sadaqatu lilfuqara wal masakin ita tana magana ne akan zakka ta wajibi ita kuma wannan ayar da dangoginta tana bayani ne akan sadakoki da kyaututtuka na nafila mun gane ya saboda haka idan mutum zai fitar da dukiyarsa ya bada to iyayensa kuma ko mawadata ne su ko talakawa to su suka fi cancanta ya ba su idan mawadata ne ya ba su abinda zai faranta musu rai za ka samu mahaifinka bai buƙatar ciyarwa bai buƙatar komai naka amma yana buƙatar a ce ga wani abu na kyauta da kamishi yana faranta masa rai haka mahaifiya za ka same ta hajjiya ce wani zubin ma ita tana ba ka to amma kuma yana mata dadi a ce ga wani abu kai hannuna jama'a zaka ga tana yi iyayen mu suna da wannan ce ai shi ya min kaza tana jin dadi to shine nan Allah yake nufi falil walidai iyayen mutum wajibi ne kai wai suna su ne na farko wadanda zai musu as-sadaqatu tatawwu'iyya ko al-infaqu tatawwu'i iyaye da uwa da uba malamai sun tattauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambaye shi wani daga cikin sahabban sa yace waye a cikin mutane a haqqu bi husni suhbati ayu nasi a haqqu bi husni suhbati waye a cikin mutane fi cancanta in kyautata masa mu'amala sai manzon sun ne yace ummuk mama thumma man ummuk thumma man ummuk har su uku yana cewa mamarka a tambaya ta hudu sai ce thumma man sai ce sewa sai ce abuka sannan babanka to malamai suka tattauna suka ce ababun badawa ake magana nan kamar Imam al-Ghazali Allah ya gafarta masa abin da ya tafi a kai kenan yace iyaye guda biyu shi baba ana fifita shi akan uwa ababun abin da ya shafi fit ta'zimi wal ihtiram a girmamawa da ganin daraja domin da shi ake alfahari kowa yana alfahari da baban shi domin kowa ma na da mama ai ita mama babu al'ummu shar'iyya da al'ummu ghayru shar'iyya ko duk maman mutum mama shi ce to amma akwai al'abu shar'i akwai al'abu ghayru shar'i akwai baban da shari'a ta yadda da shi akwai baban da ba shari'a ta yadda da shi shine al'abu biology kawai yawa ko al'abu tsini kowa na da wannan to baban mutum ababun girmamawa da ganin daraja to shi ake gabatarwa akan mahaifiya amma ita kuma mahaifiya fil ata'i wal it'am a wajen badawa da ciyarwa to ita kuma mama ake fifitawa ne hikimar malaman mu da suka faɗi wannan so tari zaka ga baba ya fi wadata so tari zaka ga da yawa baba bai da bukatu fiye da irin wanda mahaifiya take da su na abata haka ne aiko to kage shi yasa aka yi to iyayen mutum guda biyu su ne na farko ababin kyautatawa ta dukiya in mutum bayan ya fitar da zakkar shi domin su dama ba sa cin zakka mu haddace wata ka'ida idan iyayen mutum suka zama suna da bukatar zakka to yanzu ya tashi kyautata musu ba kyautatawa ba ce yanzu ta zama wajibi duk iyayen mutum da suka zama suna bukatar a ba su zakka to yanzu sun tashi daga matsayin kyautatawa yanzu tilas ne a daunayinsu amma in suka kai matsayin da ba su bukatar zakka to yanzu kyautata musu ake domin iyaye guda biyu ba a ba su zakka iyayen mutum sun fi karfin su ci zakkan mutum domin dukiya min ausahi almal ne dukiya ce kazantar dukiya ce ita ce kake fitarwa sannan sai ka saba babanka in dai har babanka na da bukatar ya ci zakka to yanzu nauyin sa ya zama tilas a kanka sai ka mishi albashi haka in har mahaifiyar mutum na da bukatar zakkarsa to yanzu kula da su ba mustahabbi bane ba ihsani bane ya zama al'adl ya zama wajibi ne sai ya mata albashi wajen da gaske ya rika jirge musu kayan abinci kuma sannan ya rika ba su kudin abinci kuma da kudin kyauta domin ka san iyayen dattawa suna da kyauta sai ya lissafa ga abin da za a yi cefa ne ga kuma kyaututtukan da za ta rika yi in an zo ƙawarta ta zo ko wasu yara an aiko su abin da za a ba su tukuici to duk mutum zai bada mun gane al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa ya ce idan baban mutum bai da mata shari'a ba ta tilasta musu siya masa aure ba haka malaman fiqh suka ce ba tilas bane baya cikin haƙƙin ɗa ya aurar da baban shi amma in baban ya aure kuma yana da buƙata to tilas ne ya ciyar da wannan mata shi yasa idan baban mutum na da mata kuma baban mabuƙaci ne to wajibi ne ya ciyar da baban kuma ya ciyar da matar shi kun gane kaga ba maman mutum ake magana ba nan fake domin shi aka ga an haife shi sai baban shi ya wani aure kuma ya zama mabuƙaci bai da abin da zai ciyar da matar nan tasa to yanzu wajibi ne ya dau nauyin shi ya ciyar da shi ya ciyar da matar mun gane wannan karatu to haka nan sai Al-Imam Al-Qurtubi sai ya ce da ya kama ganin malamin fiqh cewa ba tilas bane ya masa aure sai ya ce amma idan yana da matsananciyar buƙata ta auren to wajibi ne ya mai to ina ƴaƴan zamani waɗanda babansu ƙila mamarsu ta mutu sai su hana babansu aure a ina suka samu wannan addini baba da ƙarfin shi matar shi ta rasu wai sai ƴaƴan shi su yi mutu su ce ba su yarda ya aure ba kaga wannan ba daidai ba ne saɓon Allah ne in har ya ce yana da buƙatar auren nan to ai kaga yana da buƙatar kenan da bai da ita zai ce zai yi to shi yasa a babi na mutunci a babi na shari'ar musulunci in har yana da buƙatar aure kuma bai da abin da zai yi auren nan Al-Imam Al-Qurtubi ya ce wajibi ne kuma ya aure wajibi ne ɗaya wa baban shi aure duk yana cikin falil walidayni qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni an yuzawwija al-ibnu abahu idha ihtaja abuhu ila az-zawaj wa kana faqiran ya imma baban shi aure sannan wa an yunfiqa ala zawjati abihi ya ci gaba da kuma ciyar da matar baba abu wannan hukuncin abinda yake kai yanzu shekara nawa yana ciyar da kai wallahi wani sai ka samu ya zama ya gama yana ba su kifa ana ba shi abinci a gidansu akwai su da yawa daga nan a nan ba za a rasa ba wasu masu na nan sun gama yana ba su kin ana ci da su akwai su kuma har ka ga irin al'adunmu kyawawa masu kyau in ka zama mai biyayya to auren fari ma za a yi a gidanku kawai saboda gata amma aure to kai kuma shi ne saboda ka zama butulalle butulu wannan mahaifin naka yanzu ya zo daga cikin fa'idojin ya haife ka ai har da wannan abin da ya maka kai ma ka biya bashi ya dora ma bashi ne so da ka za ka biya bashi shi yasa malamai suke cewa daga cikin fa'idojin haihuwa an taji da man yurabbika fi tufulati shaykhukatik ka samu wanda zai ci gaba da maka tarbiya ya kula da kai a lokacin da ka shiga yarinta tsufa abinda ka yi da yanzu shi ake da maka da shi a biya ka kun ga wannan kenan so da haka wannan falil walidai iyaye guda biyu su ake fara kyautatawa wa bayan an fitar da zakka ta wajibi to idan za a kyautata za a ba da wata dukiyar to iyayen mutum su suka fi cancanta ya biya musu a ba su malamai sun tattauna kan hukuncin wajibcin biya musu hajji wajibi ne mutum ya biya wa yana da wadata ya biya wa iyayen shi guda biyu hajji a lokacin da ake yakin musulunci sai babansa ya ce ni zan je jihadi amma ban da abin hawa ban da makami ban da kudin guziri shin wajibi ne ya dauki nauyin baban shi a wannan babin Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a cikin tafsirinsa ya ce malamai da yawa sun tafi akan cewa ba wajibi bane kuma wannan ita ce fatawa Al-Imam Malik rahimahullah mun gane domin aiki ne na tsawwi sai Allah ya ce wal aqrabi kusa kuma na dangi na kusa a cikin waɗanda suka fi cancanta a kyautatawa wa bayan an fitar da zakka to kuma a fitar wa da dangi dangi na kusa sune al-aqrabu dangin mutum na kusa dangin mahaifinsa da dangin mahaifiyarsa dangin mahaifi da dangin mahaifiya farawa da ƴan uwan mutum ƴan uwan shi shakikai kannin shi da yayyinsa ba waɗanda suka fi cancanta su ci daɗin dukiyarka kaman ƴan uwanka bayan iyayenka ka ba su su kan waɗannan suna cin zakka to bayan ka ba su zakkan kila zakka an fi cincina ta da yawa ka fitar da zakkarka to sannan kuma kana da buƙatar kai wata kyautar to danginka su yafi kamata ka kalla ka ba su hatta zakkar waɗanda aka fi son ka ba su da yawa su ne danginka sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da hukuncin zakka mutum ya ba ɗan uwan shi manzon sa bai ce fa'idoji biyu take da su fa'ida ta farko hilatu kata da zumunta sannan na fa'ida ta biyu wa sadaqatun sannan ka masa sadaka yi zakka to rike lokacin da ka ɗauki kyauta ka ba wanka ko kaninka sadak zakka kai to kayi abu biyu kata da zumunta sannan kuma kayi zakkar da Allah ya wajabta maka kai to bayan kuma zakkar sai kaga kana da wata wadata kana da wata dukiyar da kake son ka bada to ka ba ƴan uwanka suna da bukata kun ga wannan daukan nauyin dangin fa akwai inda Allah madaukakin sarki ya mai da shi wajibi imana mai da shi wa ati dhal quba haqqahu wal miskina wabn as-sabil wa la tubdil tabdila wa ati dhal quba sunna al aqrabun dangi ka ba su haccin su me ake cewa al haqq shine ma yajibu alayka li ghayrik shine al wa shine al haqq الحق ما يجب عليك لغيرك أبند أكا أورا مكا كي وواني تيلا كن شيني وانا ولا ولا آيوين با با دا 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 وانا لهم كجوكم شم والله ولا كثانيسا أولا الدين با أمبا مسلم شم وبا وانا هنا شم حاسين ديننا كما دا مسلمين سيني أي سي دسو زام شغتين إن وانا غايوان دا نكي تكي أي shine ne waka yake cewa ɗan uwanka ɗan uwanka da manyan riguna sai ya bakka cikin rigar raga shine wannan ɗan uwanka da manyan riguna sai ya bakka cikin rigar raga ɗan uwanka na da maɗuɗuwar dukiya amma kuma ya baka kana yawo da tsummo kara kuma shi bai damu ba to ba musulunci ba ne wannan abinda musulunci ya sa shi ne mutum yana da ƴan uwa yana da iyaye yana jin daɗi yana da wadata to a ga wannan a dangin shi a gani a iyayensa to bayan an gama da dangi walyatama sai marayu marayu na cikin waɗanda aka ɗora maka ka kyautata musu kuma su ma marayu suna shiga cikin zakka domin marayu ba za su fita cikin al-fuqara da al-masakin ba marayu suna tsakanin alfuqara da almasaki to bayan an fitar da zakka kuma shari'ar musulunci ke ta ce kana da wata dukiyar to an fi kanal yatama ka ba marayu alyatama jam'i ne na alyatim alyatim a musulunci abin nan a ɗan adam kai shine man mata abuhu wa lam ma yahtali shine yaron da ko mace wanda iya baban shi ya rasu wanda mama shi ta rasu ba maraya bane a shari'ar musulunci ba maraya bane in dan adam ne shi amma idan dabba ce mamar dabbar ta mutu to yanzu maraya ne kamar tsuntsu sai mamar shi ta mutu ta bashi ko kaza ta dingire ta ba yaya ko akuya ta mutu ta ba danta to yanzu wannan dan maraya ne saboda uwar ce dama mai kula da shi ko amma a ƴan adam wanda ake kira maraya shine wa shine wanda ya rasa babansa kuma bai girma ba bai yi mafarki ba bai balaga in ya balaga to yanzu ba maraya bane shi in za a masa sai dai a masa kawai a babin kyautatawa domin ya kai matsayin da zai neman wa kansa. Kaga wannan kwamitocin marayu sai sun kula da wannan. Yawwa, akwai cikin waɗanda ake sa su a listin marayu aiki ya kamata a neman musu, a ce to kai ma daga nan ana buƙatar ka ɗau nauyin wasu nan gaba, ba wai a ce za a mai kayan sallah ba, ko kuma a ce za a rinƙa biya mai kuɗin makaranta. Kawai siddan in ma za a biya masa kuɗin makaranta to a scholarship, to kuma sannan a nema masa sana'a. Bayan an ba shi scholarship sannan a ba shi entrepreneurship, kaga dai ship ne. Yawwa, ba a ɗau ship ɗaya ba, ship kenan. Yawwa, to shi ne wali ya tama su ma sai a ba su. Tsoron minti nawa? To mun cinye lokacin? Allahu akbar, shi kenan. Sai mu tsaya nan kan mu wuce, yanzu zai daji ka tsaye da mu kenan. Allah ya fitar da mu, sai mu tashi wal mataki kenan. Allah kai mu domin ƙarin bayani. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.